Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16 da 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu a kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad FM da Dalot FM da kuma tasharar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Alhamis 7 ga watan Disamba shekarar 2017. Ibrahim Jarmani tare da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko Mahmud, ba mu kan labarin.
To Ibrahim, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ce baya tantama sauran kasashen duniya ma za su bi sahun Amurka wajen ayyana Kudus a matsayin babban birnin Israila. Sannan majalisar wakilan Amurka ta yi Allah wadai da kisan kare dangin da ake wa 'yan kabilar Rohingya a Myanmar. Baya ga haka, gagarumin atisayen da dakarun haɗin gwiwar Koriya ta Kudu da Amurka ke yi a yankin Koriyan tamkar barkewar yaƙi ne, inji Koriya ta Arewa.
Kanin labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa ayarin farko na 'yan Nijar sama da 500 da ke cirani a ƙasar Libya ya isa ƙasar. Ko me wasu daga cikin su ke cewa?
Zancen da ka ji ana ce ma ana saisa mutane, kakkai garrama ana saisa mutane. Ni na ga wanda mashina cikin mota ana tambaya su in saishe su na aka. Kan hudu ana min ga wata guda kun beli na aka yi da kuɗi. Kawai da kun biyo an ga baki na kai da ma dai na kazan nama.
A Najeriya kuma shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Adamawa ya ce.
To duk mun yi tanadi domin shi, yanzu ma magana nan da nake da kai motoci sun riga sun tashi kaya sun kama hanya. Ma'aikata na wanda suke.
Akwai mu da shirin bango, amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. A yau Alhamis, Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ce baya tantama sauran kasashen duniya ma za su bi sahun Amurka wajen ayyana Kudus a matsayin babban birnin Israila. Ya kara da cewa da zaran Amurka ta maida ofishin jakadancin ta zuwa birnin, sauran kasashen duniya ma za su kwaikwaye ta. A jiya Laraba, shugaba Trump ya ayyana Kudus a matsayin babban birnin na Isra'ila.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
Yace na yanke shawara cewa lokaci yayi da za a ayyana birnin na Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila a hukumance, duk da cewa sauran gwamnatoci sun yi alƙawarin yin hakan a lokacin yakin neman zaben su. Sun gaza cika alƙawarinsu, amma ni a yau zan aiwatar da hakan. Prime Minister Israel ya ce gwamnatinsa na kan tuntuɓa sauran ƙasashe ba tare da ya ambaci sunan wata ƙasa ba, yayin da yake wani jawabi a ma'aikatar harkokin wajen Israila. Rundunar sojin Israila ma ta sanar da shirin tura ƙarin dakarunta a yankin gaɓar yamma da kogin Jordan da ta mamaye a wani mataki da ta kira zaman shirin yiwuwar samun wani ci gaba. Wannan matsaya da Trump ya ɗauka ta sauya akalar shirin Amurka a kan Kudus. Ya janyo kakkausan suka daga shugabannin Falastinawa, inda shugaba Mahmud Abbas ya ce wannan matsaya ta Trump daidai take da janyewar Amurka a matsayinta na mai shiga tsakani domin sasanta rikicin yankin.
Majalisar Wakilan Amurka ta yi Allah wadai da kisan kare dangi da ake yi wa 'yan kabilar Rohingya, inda ta ɗauki wata matsaya da kaso 2/3 na yawan ƙuri'un da aka kaɗa. Majalisar ta yi kira da a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa kan musulmi 'yan kabilar Rohingya a Myanmar, wace har ila yau ake kiranta da Bama. Daukar wannan matsaya ta kasance mataki na farko da bangaren majalisar dokokin kasar ta dauka, wanda ka iya janyo a amince da wani kuduri da zai kaikaici shirin kakaba takunkumin tattalin arziki domin a tursasawa dakarun kasar ta Bama. Wannan hakan sannan hakan zai baiwa Amurka dama a samar da wani tallafi na taimakawa 'yan gudun hijira, 'yan kabilar Rohingya, su koma gidajensu daga Bangladesh zuwa Myanmar. Wannan wani batu ne na sanin ya kamata, kuma batu ne na tsaron ƙasa, inji shugaban kwamitin da ke kula da harkokin waje a majalisar, Ed Royce, da ke wakiltar jihar California.
Ƙasar Koriya ta Arewa ta ce wani gagarumin atisaye da dakarun haɗin gwiwar Koriya ta Kudu da Amurka ke yi a yankin tekun Koriya tamkar barkewar yaƙi ne, tana mai cewa batu ne da ya riga ya zama tabbatacce. Wani kakakin ƙasar ta Koriya ta Arewa, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar, ya ce a wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta kafar kamfanin dillancin labaran ƙasar na KCNA, tambayar yanzu ita ce yaushe ne ainihin yakin zai barke. Ya ƙara da cewa mu ba ma fatan barkewar yaƙi, amma idan ya zo ba za mu guje shi ba. Koriya ta Arewan ta fitar da wannan sanarwar ce bayan da wani jirgin yakin Amurka mai suna B-1B ya ratsa ta sararin samaniyar Koriya ta Kudu a wani mataki na sa ido kan abin da ke faruwa yayin da suke gudanar da atisayen haɗin gwiwa da ya tattaro ɗaruruwan jiragen yaki na sama, ciki har da jiragen yakin zamani na stealth fighter jets da Amurka take tinkaho da su. Wannan atisaye dai na zuwa ne bayan da Koriya ta Arewa ta yi gujin makami mai linzami mai ƙarfin gaske da ke iya ratsa nahiyoyi wanda ƙwararru suka ce zai iya kaiwa ga Amurka.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis, shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce akwai buƙatar a sabunta wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 1923 wacce ta shata iyaka ƙasar da sauran makwabtanta. Erdogan ya yi waɗannan kalaman ne yayin wata ganawa da suka yi da shugaban Girka Prokopis Pavlopoulos ta kafar sadarwa talabijin gabanin wata ziyarar aikin kwanaki biyu da zai kai Girka. Shugaban na Girka ya ƙi amincewa da shawarar ta Erdogan, yana mai cewa yarjejeniyar ta Lausanne ba ta buƙatar a sabunta ta ko kuma a yi mata ɗauraya. Shi dai shugaban Turkiyya ya yi kalaman ne nasa na lura da cewa akwai Turkawa da ke zaune a wani yankin Girka, inda ya ce ana samun tsirarin musulmi a lardin Thrace. Erdogan, a cewar Erdogan, akwai fargabar ko ana ba su walwalar gudanar da addininsu ba tare da tsangwama ba. A gobe Juma'a ake sa ran shugaban na Turkiyya zai fara ziyara a yankin na Thrace, zai kuma kasance shine shugaba Baturke na farko da zai kai ziyara kasar a Tagirka a hukumanci cikin gomman shekarun da suka gabata.
A ƙarshe, hukumomi a kudancin jihar California sun yi gargaɗi kan aukuwar wani matsanancin yanayi a yau Alhamis, inda suka ce za a samu bushasshiyar iska mai kadawa wanda hakan zai kara dagula al'amura a kokarin da ake na shawo kan gobarar dajin da ta barke a makon nan a Los Angeles. Bar na faɗa muku ƙarara, ba mu da kayayyakin da za su taimaka mana wajen daƙile wannan yanayi da aka yi hasashe, inji daraktan hukumar kashe gobara a jihar California Ken Pilmot. A daren yau Alhamis ake sa ran iska mai ƙarfin kilomita 102 cikin wato mai tafiya kilomita 102 cikin sa'a guda za ta fara kadawa, lamarin da yasa shugabannin hukumar kashe gobara suka ba da gargaɗin cewa kowa ya kwanta da idansa ɗaya a buɗe. Sannan an gargaɗi al'ummar yankin da su arce daga gidajensu da zaran sun ga wata alama mai cike da barazana. Magajin garin Los Angeles Eric Garcetti ya ce ya zuwa yanzu an kwashe sama da mutane 200,230 a tsakanin birnin da karamar hukumar da ake kira Ventura. A wani sakon Twitter da aiki, shugaba Trump ya yi kira ga mazauna yankunan da su karbi shawarorin da aka basu na ficewa daga yankunan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara rahoton namu daga jamhuriyar Niger, inda ayarin farko na 'yan kasar da ke cirani a ƙasar Libya ya isa gidaje da dare, inda hukumomi suka tarbe su a filin jirgin saman Jori Hamani da ke birnin Yamai a wani yunkuri na kwashe dubban 'yan kasar da suka cirani suka tsinci kawunansu a cikin mawuyacin hali da baƙaƙen fata ke fuskanta a ƙasar ta Libya. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimani Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Kimanin 'yan cirani 525 maza da mata, galibi matasa, wani jirgin kamfanin Max Air ya sauka da su a filin jirgin saman Jori Hamani a cikin daren Laraba wayewar Alhamis, a wani yunkurin kubutar da dubban 'yan kasar daga halin kuncin da aka shiga a kasar Libya, inda wasu rahotanni suka bankaɗo labarin sayar da baƙaƙen fata a matsayin bayu. A yayin da suke saukowa daga jirgi, a fili ake gane farin ciki a fuskar waɗannan 'yan cirani.
Gaskiya da ni dawo ƙasar Niger, na gode ma Allah kuma na gode ma shugaban ƙasar Muhammad Isu da sun ka tura mana jirgi, an ka kawo mu su da Alhaji Ibrahim Yakuba, Minister of Affairs Étrangers. Wallahi mun ji daɗi ƙwarai wallahi. An ka ce mutane kowa ya je ya rubuta sunan shi, akwai jirgin banza za a turo mutane. Sun ka ce a ba gaskiya ne ba, sauran ana ce mutane akwai jirage za a turowa kuma gwamnati bai turo ba. Ni na je na rubuta sunana kuma gashi Allah ya sa na samu jirgi ga na zo gida lafiya.
Na murna da wannan rana da mun ka fito daga Libya lahiya, mun ka zaka lafiya, jirgi ya kama lafiya a ƙasar mu Yamai. Godiya muke saboda gaskiya yi subillahi mutane suna cikin mugun hali, dan saboda a Libya walakaici bai kare sai dai do'ayi. don mu abinda mun zaka lahiya abinda muka addu'a wanda a can baya su zo lafiya.
Tun bayan bayyanar wani hoton bidiyon da wata tashar talabijin ta kasar Amurka ta watsa jama'a daga sassan duniya ke cece kuce a game da sahihancin wannan labari na azabtar da bakaken fata a Libya. To amma waɗanda su ga nau ne na cewa
zancen da kaji ana ce ma ana saisa mutane, kakkai garrama ana saisa mutane. Ni na ga wanda mashina cikin mota ana tambaye su in saishe su na aka. Ka mu hudu ana min ga wata guda kun beli yana akai da kudi. Kawai da kun biyo an ga baki na kai da amma dai na kasan nama.
Wasu ma yana a biki na wanda an kama wanda muke tare. Su yi kwasu na gadaji na suke. Da sai a ba su kashi, da rana a ba su kashi, da murece a ba su kashi.
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar da haɗin gwiwar hukumar OEM mai kula da ƴanci rani sun sha alwashin ci gaba da kwashe ƴan kasar da aka kista cewa sun haura 4,000 a Libya domin dawo da su gida. Ministan cikin gida Bazoum Mohamed da ke cikin mambobin gwamnati da suka tarbi ayarin farko na waɗannan ƴanci rani ya ce za su ɗauki ɗawainiyar kai kowanne daga cikin su har izuwa garinsu na asali.
Jirage su biyar za mu aika in suka ƙare shi kenan, kuma ba su ƙare ba kuma ya cancanta mu ƙara, za mu ƙara yawan jiragen da za mu aika. Mun ɗauki matakai na yau a ba su abinci nan a aeroport na Niamey, kuma cikin daren nan mu kawo musu bis-bis su ɗauke su su kai su gidajensu kowanne a cikin jihar shi kuma cikin gunduma shi. Kana ganin su alaman su mutane ne wanda suna cikin koshin lafiya babu shakka. Sun je neman abinci, Allah bai sa suka same shi yanda suka yi tsammani ba.
Ofishin ministan harkokin wajen kasar Niger ya bayyana cewa yanzu haka gwamnatin kasar da rakiyar hukumar OEM da kungiyar tarayyar Turai na nazari akan hanyoyin samar da tallafi ga waɗannan matasa ta yadda za su sami sana'o'in kore baki guda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Cici magai ne talaka wa munanan arewa, abinda babbai hanga yaro ai ba zai iya ba.
Cici magai ne talaka wa munanan arewa.
To kai da Sule Mummuni Barma. Bari mu koma Najeriya, inda shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Adamawa ya ce hukumar na yin iya bakin kokarinta wajen taimakawa waɗanda rikici ya shafa. Ga hirarsu da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Ibrahim Abdulaziz.
To kaman wani mataki hukuma ku ta ɗauka ta nema domin tallafa waɗanda wannan rikici ne na numan ya shafa?
Ai, dama mun yi shiri na musamman. Kamar yanzu kaga mun iya ganewa waɗanda suka gudu daga numan sun yi tunga a wani gari da ake kira Cham. A wani makaranta na sakandare. To mun je mun kididdige su, mun tabbatar da akwai mutane kamar 1,000 da kai jiya. To bayan waɗannan da suke tunga, akwai wasu kuma da suka je suka zauna da wasu iyalai a wasu ƙauyuka kusa da waɗannan wurare. To bayan nan ma mun samu rahoton cewa akwai wasu wanda tafiyar nasu ya kai su har garin Kubo, kasan Akko kenan. To duk mun yi tanadi domin su, yanzu ma magana nan da nake da kai motoci sun riga sun kwashi kaya sun kama hanya. Ma'aikata na wanda suke ofishin NEMA da yake lura da jihar Gombe da Bauchi sun riga sun ziyarci wannan wurin, suna ba zaune ne yanzu suna jira zuwan kayayyakin nan saboda a ci gaba da rajiya.
To kaman ta fuskacin ƙauyukan da lamarin ya shafa ka, kaman kuna da alƙaluma?
A yanzu ba mu mutumin da zai iya gaya maka. Saboda ɗan kalura bisa rahotanni na mutane wanda ni ba zan iya tabbatar da sahihancinsu ba, hanyar ma ana ɗari-ɗarin bi. To ka ga mu kuma a yanayin irin na aiki mu, kamar yadda na faɗa ma kwanakin baya, tabbatar da tsaron kai yana daga cikin alkaluma na farko da muke amfani da su. To yanzu sai wurin ya lafa, jami'an tsaro sun tabbatar mana muna iya samun kariya kafin mu shiga wannan wurin. Mai kididdiga bugan su ma mai za a kai ma waɗanda ba su gudu ba.
To kamar kun alƙaluma waɗanda suka rasa rayukansu fa ko kun tantance?
Ai, yanzu ba yadda za mu iya ce gashi. Saboda ka san akwai wasu waɗanda har yanzu ma ba a je an kwashe su ba a wuraren da suka mutu saboda matsala na tsaro. Amma inda yanzu za a iya samun alƙaluman mutanen da suka rasa rayukansu sai dai waɗanda aka gano su kuma aka tattara ko aka kai su asibiti ko kuma an kai su asibiti suka cika a can.
Yeah!
Ha gaida Ibrahim Abdulaziz. Ta yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa karfe 10:14. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Comrade AA Haruna, shugaban gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama, bai gama yi wa shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya, Abdulrazak Namda, tambayoyin da yake da su ba lokaci ya ƙure. A saboda haka, Comrade AA Haruna gare ka.
Wanne tanaji kuke don sassautawa al'umma tsananin da suke ciki a yanzu daga majalisa?
Gare ka, Malam Abdulrazak, ka ji tambayar?
Ba wallahi ban ji shi ba sosai.
Yace wai wani kokari kuke na sassautawa mutane wahalar da suke ciki a yanzu? Wani aiki, wani matakai kuke dauka?
Na farko matakai shine akwai kwanakin ba mu a sanin cewa a ko a fannin da tabe a Senate sun kira, mun kira ita ministan kudi da kuma minista na budget, an tambaye su menene nawa aka sako a cikin kudaden da kasafin kudi da muka ansa muka amince da ita, nawa aka sake don mutane har yanzu suna cikin dan kunci in an sake kudaden nan ana ayyuka kamar hanya, kamar ana gine-gine da wasu, za a sama mutane aiki kuma kudi zai zagayawa. Don haka mun tambaye su nawa aka samu, to yana cikin hanyoyin da ake daukawa a tabbatar cewa mutane sun amfana da abubuwan da majalisa ta amince da ita. Don haka wayannan hanyoyin da muke yi kuma har gobe mu sa ido kuma a ministry mu tabbatar me suke yi, shine hanyoyin da muke yi. Kuma in Allah ya yarda muna kan sa wayannan ido, in akwai matsala nan mu kira mutane mu zo mu tambaye su wannan abu ba daidai ba, muna zama shine abu da muke yi kuma a majalisa.
Yau mai tambaya na gaba gare ka.
Yauwa, sunana Mani Segaka, memba na kungiyar kafafen yada labarai reshen kasa ta jihar Kano.
To,
tambayar da nake da ita ga honorable, tambaya ta farko, menene dalilin da yasa idan wani memba na majalisa ya bankado wani abu wanda ba dadi, misali na daga cin hanci da rashawa a cikin wani committee, sai mu ji maimakon a hukunta wannan committee din ko shugabannin kwamiti din da aka samu cin hanci da rashawar nan a cikin, sai mu ji an hukunta shi wannan memba din da ya bankado wannan kitimurmurar da aka yi, menene dalilin da yasa majalisa take wannan hukuncin?
Kana dai maganan dan majalisan ku da wani yayi tambaya akan shi, ko ka faɗi sunan dan majalisan da kake nufi, wa kake nufi?
Misali akwai honorable Jibrin Kofa da ya bankado wani abu da aka yi a majalisa, wanda a ƙarshe dai shi dan majalisa Jibrin Kofa sai aka ce an dakatar da shi tsawon wata shida, kuma an ce za a bibiyi wannan committee din da ake zargin cewa an bankado wancan kitimurmurar da aka yi, kuma har yanzu bamu ji cewar gashi an bankado wani abu ko kuma ga hukuncin da majalisa ta yi akan wancan abin da shi wancan dan majalisa ya bankado ba. Menene dalilin da yasa majalisa take tafiyar wa'ainiya idan ta sami irin wannan matsala?
To, bari ya baka ansa.
Bari na sha wannan bayani, kuma bari in kara wannan bayani. Na farko, muna cewa in kana dan majalisa, in ka dauka tabbatar cewa akwai wani cin hanci da rashawa da aka yi ko akwai abin da aka yi ba daidai ba, akwai committee da take wannan gidan ana kiranta Ethics and Privileges. Kai dan majalisa sai ka rubuta korofin ka, ka kawo ga wannan committee, ka ce gashi a binciki shugaban majalisa a binciki wane da wane. Amma in baka kawo ba, tace ba za a yi maka adalci ba, ta gudu ka dauki takardu ka kai ga hukumar EFCC da ICTC, wannan ka ketare dokan mu. Don mu na farko ya kamata mu ka kawo korofin ka mu gani, mu tabbatar ga abin da kake faɗa. In ba yi maka adalci ba, akwai kungiyoyi masu zaman kansu ma a ƙasar nan a wanda suke majalisa nan za su kare, za su kawo maganar nan. Akwai ƴan majalisa ma wanda za su ce san bai maka adalci ba, su kuma su goyi bayan wanda ya kawo magana. Amma in ka dauki maganan ka kaita EFCC, to mu ba za mu hana mutum ya kai abu EFCC, ba za a hana EFCC kuma yin binciken su ba. Amma ba mu da hurumi akan yi bincike sai mun samu takarda. In mutum yana korofi cewa wane ya ci kuɗi, ai sai ka kawo takardan kafin a yi bincike. Yanzu mu Abdulmumin Jibrin, abun da ya sa muka mishi na gardar da shi shine ba wata takardar da ko petition ko korofi da ya rubuta ya kawo ga majalisa da mu majalisa za ta bincika. Ya dauki takardan ya kai hukumar EFCC ne da ICPC. Mu a majalisa ba za mu je mu karbi takarda a hannun EFCC mu zo mu binciki mutanen mu ba. Amma za in shi ya kawo za mu bincika shine dalilin. Ba mu ce a ayi shi wannan don wannan hanya ne dokokin shi yasa aka bi wannan zuwa wannan lokacin.
A takaice
aka latabar da shi.
Wato a takaice dai bai bi ka'idojin ku bai bi dokokin majalisa ba.
Bai bi ka'idoji ba.
To.
Doko EFCC ma za su yi bincike a kan takarda ne.
To malam
me? Babu abin da za mu bincika.
Me ce ce tambayar ka ta biyu?
Na tambaya ta biyu. Yau akwai wata kalma da shugaban kasa ya faɗa a turance cewa change beginning with me. To na ganga cewa ƴan Najeriya sun gangara ganin cewa gaskiya ne an samu canje-canje da dama. Amma ga shi har yanzu majalisa ba mu ga wani canji ba. Menene dalilin da yasa waccan kalmar ta shugaban kasa su majalisa ba su dauke ta su yi amfani da ita ba?
Eh to me yasa kace ba su yi amfani ba, ka bada misali.
Shine dai kamar dai misali shi shugaban kasa ya iya ragewa kansa albashi amma su majalisa ba mu ji wani hobata da suka yi a wannan matakin ba. Menene dalili?
Bari mu bada ansar nan. Na farko yace me yasa majalisa ba ta raga ma kanta salari ba. Ina so ya san cewa majalisa ba mu muke ba ma kanmu salari ba. Ba mu muke ba ma kanmu allowance ba. Lokacin da na tsaya zabe akwai hukuma da ake kiranta Revenue Mobilization Allocation and Fiscal Commission. Wannan hukuma wannan ma'aikatan su suke sa kuɗi salari ma shugabannin public officers. Amma ba mu muke amince ma kanmu salari ba, don haka batun mu mu rage ma kanmu salari ba ta ma taso ba. Kuma in a wannan majalisa in an ce ba mu yi ma mutane aiki ba, na ga shi ma bai mana adalci ba. Don ba majalisar da ta yi kuɗiri wanda ya fi wannan majalisar ta yi, wanda majalisa ta takwas. Mun yi wannan kokarin duk abinda kuma shugaba ya nema a wannan majalisa insha Allah muna amince da ita muna mata aiki. Don haka muna ladabi da biyaya da wannan shugaban kasa da wannan gwamnati. Don mu ma APC muke yi tasirin jaya a majalisa kuma gwamnatin Dr. Swako APC din ne. Don haka ina komai da ake yi jama'a su fahimta akwai wani abin da majalisa ba za ta yi ba don ba hurumin ta bane. Akwai abin da kuma na fannin dokoki ne, don haka zan iya gaya miki cewa mu ma muna kokari daidai ga abin da muka iya yi muna iya yi.
To malami na gaba matso kai tambaya ko?
Sunana Comrade Baban nan Kantidin Madabo.
To
tambaya ta ita ce lokacin da majalisar zattawa take yakin neman zabe na a zabe ta tawakilci al'ummar Najeriya, ta yi wasu alƙawarruka da ta ce za ta yi wa talakawa, wanda har kawo yanzu wannan alƙawarruka ba su tabbata ba. Shin wani majalisar dokoki ta ƙasa wani yunkuri take yi don ganin ta yi doka a kan wannan majalisar zattawar ƙasa don ganin ta cika wannan alƙawari da ta yi wa talakawan Najeriya kasancewar ga yanayi da ake ciki na halin niyyarsu?
To malam kai batu din nan ka ce majalisa ba wakilai bane suke muku alƙawura in suna yakin neman zabe?
Su ne ga baki daya. Misali majalisar zattawa ta ƙasa ita ma wakiliya ce wacce take jagoranta al'ummar Najeriya.
Ina so in fahimci tambayar ka ne, majalisar a dunkule ne ta zo ta yi muku alkawari ko ko wakilan da suke wakiltar mazaɓin ku ne suka muku wannan alkawarin da kake cewa majalisa ba ta yi wani?
To shugaban ƙasa ya yi alkawarin yi wa talakawa wasu alkawarruka wanda ya ce zai yi wa al'ummar Najeriya
idan
Allah ya bashi nasara ya ci zaɓe. To musamman inganta lafiyar al'umma da saukin rayuwa da aka fuskanta a waccan gwamnatin ta baya, shugaban ƙasa ya yi umarni zai yi alƙawarin zai kawo ƙarshen wannan abu da ke faruwa ga al'umma, kuma har kawo yanzu wannan alƙawari ya kasa cimma. Shin wani ƙoƙari majalisar ainihin majalisa take don ganin wannan abu ya tabbata?
To wannan tambaya kai za ka bada ansa mana Abdulrazak don
bare mishi haske ba ansa ba. Na farko wannan tambayan ya kamata ba shi shugaban kasa ko zannin zattasuwa, amma a fannin mu na ƴan majalisa kowane ɗan majalisa yana bada nashi alkawari daidai mazabansa abinda yake fara, in bai yi ba tsakanin ɗan majalisa da mazabansa.
abinda ya sawaka kenan a wannan makon sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke gayyata ku a makon goban domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage. A huta lafiya.
Madalla Jummai Ali kenan da shirin sai bango ya tsage. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta email.
Sabon farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas fara dawo da ƴan kasar Niger daga kasar Libya da mahukuntan kasar suka so mai yayi daidai. Domin kuwa rashin kira ne karen bebe ya bata. Sai sako na gaba yace assalamu alaikum murya Amerika shugaba Muhammadu Buhari idan Allah ya sa ka kammala ziyararka a Kano mu ma al'umar jihar Yobe muna da kwanka tunda ko lokacin yakin neman zaben kama baka zo mana ba daga Alhaji Mele Yusuf Fari jihar Yobe. Sai sako na gaba yace to gwamnatin jamhuriyar Niger muna fatan bayan kin kammala jigirar ɗan kasar taki daga kasar Libya zaki sama musu ayyukan yi domin rashin ayyukan yi ne yake kai su yin tururuwa zuwa kasar ta Libya domin neman abin sawa a bakin salati ganin yadda mafi yawancin su matasa ne. Sako daga Abubakar Kawu Girgir. To sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa. Da fatan kuna lafiya. A gaskiya abun bakin ciki da takaici ne. A sai kasar mu Najeriya mai arzikin man fetur amma muna fama da matsalar karancin man a yanzu haka musamman a arewacin kasar. Ya kamata gwamnati shugaba Buhari ta duba wannan matsalar. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta da kungiyar muryar jama'a Reshen jihar Katsina. Sai sako na gaba yace hakika fitar da mutane 500 da shugaba Muhammadu Buhari yayi daga gidan yari a garin Kano jiya a wani bangare na ziyarar da ya kai garin na Kano ba karamin farin ciki bane. Da fatan mu ma talakawan Najeriya za a dinga tunawa da mu domin har yanzu muna ji a jikin mu dan kuwa muna fama da matsaloli masu tarin yawa na rashin aikin yi, tsadar kayayyakin masarufi, rashin hanyoyi masu kyau da ingantaccen ilimi. Daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir shugaban kungiyar muryar talaka Reshen jihar Plateau to da Balan Vice Treban Tanka Jos.
To a gaida Hafsat dan mai suru da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga Muhammad Lado da takaitattun labaru.
A yau Alhamis, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce baya tantama sauran kasashen duniya ma za su bi sahun Amurka wajen ayyana Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Ya kara da cewa da zaran Amurka ta mai da ofishin jikadancin ta zuwa birnin sauran kasashen duniya ma za su kwaikwaye ta. Prime Minister Isra'ila ya ce gwamnatinsa na kan tuntubar sauran kasashen ba tare da ya ambaci sunan wata kasa ba yayin da yake wani jawabi a ma'aikatar harkokin wajen Isra'ilan. Majalisar Wakilan Amurka ta yi Allah wade da kisan kare dangin da ake wa ƴan kabilar Rohingya inda ta dauki wata matsaya da kaso 2/3 na yawan kuri'un da aka hada. Majalisar ta yi kira da a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa akan musulmi ƴan kabilar ta Rohingya a Myanmar wacce har ila yau ake kiranta da Burma. Daukan wannan matsaya ta kasance mataki na farko da bangaren majalisar dokokin kasar ta dauka wanda ka iya janyo amince da wani kuduri da zai kai kaici shirin kakaba da kunkumi na tattalin arziki domin a tursasa dakarun kasar ta Burma. Kasar Korea ta Arewa ta ce wani gagarumin atisayi da dakarun haɗin gwiwar Korea ta Kudu da Amurka ke yi a yankin tekun Korea tamkar barkewar yaki ne. Tana mai cewa batu ne da ya riga ya zama tabbatacce. Wani kakakin kasar ta Korea ta Arewa a ma'aikatar harkokin wajen kasar ya ce a wasanarwa da ma'aikatar tabbatar ta kafar kamfanin dillancin labaran kasar na KCNA tambayar yanzu ita ce yaushe ne ainihin yakin zai barke.
Masu haro anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lesa Gresham da ta hada da bada umarni. Da engineer mu ne Aidan Utku Ibrahim Jarmake cewa a huta lafiya a dakatar shirin yau da gobe shirin matasa.